أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام المأمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نصرف الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da wannan yammaci mai albarka wanda muka zauna domin gabatar da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a wannan masallaci duk shekara. Wannan shi ne kamar karo na biyar kenan. Yau muna ranar takwas ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam. Wazuri ne da 30 ga watan Maris na shekara ta 2023 miladiya. Kuma jiya mun tsaya a cikin suratul A'raf, yanzu kuma insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya insha Allah. Allah rahma ta shi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يقول لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi masu daraja yana mana bayani ne na irin baiwar da ya yi mana a matsayin mu na zuri'ar annabi Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin yadda ya halicci kakanmu annabi Adam alayhi salam, da asalin shi an halicce shi ne daga yunku, da wacce kamar yadda bayani ya gabata an damko ta ne daga sassa daban-daban na doron ƙasa. Wanda wannan yankun Allah subhanahu wa ta'ala wato da kalmar shi ta kunfa ya kunu yankun sai ya zama jiki, sura irin ta ainihin bil adama ya zama yana da tsawon kamar zira'i 60 tsawon shi, faɗin shi kuma zira'i 7 wato faɗin ƙirjin shi. Yana nan a kwanci haka a yashi a ƙofar aljanna. To a lokacin nan duka mala'iku suna ganin shi, suna ganin wannan tumi Allah yake nufin shi, ba su dai sani ba. A cikin hadda shi kansa Iblis, kuma wani ƙaulin wanda na gani a littafin tarihi kamar Isatul Anbiya da sauransu, shi Iblis la'anatullahi alayhi tunda ya duba ya ga wannan halittar tana da baki sannan kuma tana da dubura, tun daga da yake wannan halittar tabbas akwai manufa wajen yinta, amma akwai wahala a cikin rayuwar. Da abin da ya zanto ga mashiga ga kuma mafita, ko tabbas sai an yi ta nema
neman abin da za a shigo da shi wannan mashigar. To, yana nan a haka har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufi ya busa mishi rai daga ruhinsa. Lokacin da wannan ruhin ya shiga cikinsa, Annabi Adam alayhi salam sai ya yi atishawa. Da ya yi atishawa sai ya ce alhamdulillah. Da ya ce alhamdulillah din nan sai sauran mala'iku su ce masa yarhamukallah. To, bayan nan, bayan ya yi wannan atishawar kuma ya farfado daga atishawar, sai Allah ya ce mishi ga wasu jama'a can daga cikin mala'iku ka ji da dai su. Kakan Annabi Adam alayhi salam da ya ji sai ya ce musu assalamu alaikum. Sai suka ce mishi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai suka kara mishi akan gaisuwar da ya musu. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi, ya Adamu, wannan in ce gaisuwarka da kai da zuri'arka. To daga nan aka samu wannan gaisuwar tamu assalamu alaikum, assalamu alaikum. To shi kenan Annabi Adam alayhi salam yana nan a haka. Sai Allah ya umarci mala'iku cewa su gaida shi. Kafin hakan kuwa, sai da su mala'ikun ne Allah ya tara su ya ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifa. Dama a sannan ɗin an riga an halicci doron ƙasar nan, ta yi adadin shekaru masu yawa, babu komai a kai daga tsirrai sai dabbobi, amma babu bil adama. Sai Allah ya ce wa mala'iku, zan sanya wani halifa na a doron ƙasa wanda zai riƙa zartar da umarni na kenan. To a lokacin da yake kafin halittar Annabi Adam alayhi salam, kamar yadda malaman tarihi irin su Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu suka faɗa, akwai halittu da yawa waɗanda Allah ya zama da su wannan doron ƙasar, sun zauna adadin wasu shekaru kuma suka yi wasu yahuffuka sai aka shafe su. Daga ciki akwai irin waɗanda har yanzu nan ana tonawa ire-iren ƙasusuwansu, misali kamar a yankunan Turai da Asiya da sauransu. Akwai wasu halittu da ake ce musu dinosaur, siffar kamar ƙadangare ne da su, amma manya-manya ne, sun fi giwa nesa ba kusa ba wajen girma. Kowanne guda ɗaya za a iya cura giwaye kamar guda biyu ko uku kafin su kai yanayin girman halittar shi. Kuma kansu kamar yadda kuka kan ƙadangare aka kayo su yi, kuma nau'i-nau'i ne daban-daban. Akwai masu tashi sama, akwai waɗanda kuma a cikin ruwa suke, akwai kuma waɗanda tafiya suke haka a doron ƙasa. To suna daga cikin nau'o'in da suka zauna a nan doron ƙasa. To kowanne akwai laifin da suka yi, sai Allah ya share su, Allah ya shafe su. To har dai an ce na ƙarshensu su ne banul janni, waɗanda su da suka zo suka yi abin da suka yi na ta'adi da ɓarna. Sai Allah ya turo mala'iku a ƙarƙashin jagorancin Iblis, sannan bai riga ya zama yasasshe a jefaffe daga ramar Ubangiji. Ya zo shi ya yi jihadin korarsu daga ainihin wannan wuri, daga doron ƙasa, a suka koma tsibirai na can gefe. To, su mala'iku bisa wannan hujjar sai suka ce wa Ubangiji, a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu salat. Ya Ubangiji, ka sanya wani a doron ƙasa wanda zai zo yana yin ɓarna yana zubar da jinayi a bayan ƙasar, alhali mu ga mu bayinka ne wanda ba ma saba maka, muna yin tasbihi da godiyar ka koyaushe. Sai Allah ya ce musu, inni a'lamu ma la ta'lamu, ni na san abin da ku sani. To shi kenan su mala'iku abin da suke faɗa a zuciyarsu dama a lokacin yana da bambanci da wannan abin da suke faɗa a fili. Abin da suke faɗa a zuciyarsu shi ne, anya ko Allah zai halicci wasu halittun da suka kai su martaba a wajen shi. To shi ne kuma a fili suka faɗi wannan maganar. To ana nan sai Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya halicci Annabi Adam don ya nuna musu fifi kuma Annabi Adam ɗin, ba haka kawai daga halittar shi an busa masa rai sai aka ce ku zo ku yi shi sujada ba, sai da aka nuna musu fifi ko shi tukuna a kansu. Sai Allah ya kimsa mishi ilimai waɗanda su bai musu wannan baiwar ba. Sai Allah ya zube wasu abubuwa a gabansu ya ce musu faɗi sunayen waɗannan abubuwa. Da gaba ɗayan su mala'iku a cikin hadisi Iblis suka kasa faɗar sunayen waɗannan abubuwa da suka sannan sai Allah ya ce ya Adam ambihum bi asma'i, ya kai Adamu gaya musu sunayen waɗannan abubuwan. To a nan akwai sabanin malamai, sun ce asma'ul aliyati ne, sun ce asma'ul musammayati ne, wasu ma sun faɗi wani abin da ba wannan ɗin ba, kai wasu ma sun ce a sunayen su kansu mala'ikun ne, ba su san sunayen junansu ba. Duk kowane yanzu kira ɗan uwansu kawai sai ce kai bawan Allah kaza kaza, amma ba su san sunayen junansu ba. Wasu ma sun ce a wannan abubuwan irin kayan aiki da sauran abubuwa waɗanda ‘yan adam za su yi amfani da shi a doron ƙasa, su ne aka jibgi a gabansu aka ce sunayen wannan abubuwan suka kasa. Shi kuma annabi Adam alayhi salam yana da cikin ilimin da Allah ya mishi, cewa idan ya ga abu sai yakan faɗi sunan abun, ya faɗi kuma amfani da za a yi da abin. Shi kenan annabi Adam alayhi salam sai ya faɗi sunayen wannan abubuwan, ya faɗi kuma irin amfanin da kowanne zai yi. Daga nan ne tunda ya san abin da ba su sani ba, kaga ya zama malamin su kenan. Sai Allah ya ce musu usjudu li Adam, dan haka ku sunkuya ku sujada ku gaida annabi Adam. A lokacin nan gaba ɗaya dukkan mala'iku sai suka sunkuya suka sujada suka gaida shi, amma banda Iblis shi bai yi ba. Shi ne can Allah ya ce illa Iblis a ba wa takbara, dai dai Iblis shi ne ya ki kuma sai ya yi girman kai. To Iblis Allah subhanahu wa ta'ala ya kowa ya shi san komai ma, ba wai shi ba kowa sani ba, a shi ya san komai, babu wanda ya san komai sai shi. Amma duk da haka Ubangiji yana yin abin shi ne tare da hujja. Sai ya ce mishi ya kai Iblis, me ke gare ka da ba za ka sujada ga wannan abin da na halitta ba da kudurata? A wani gun kuma sai ya ce mishi me ke gare ka ba za ka kasance cikin masu sujada ba? A wani gun kuma sai ya ce mishi me ke gare ka da ba za ka bi umarni na kai wannan sujadar ba? Sai Iblis la'natullahi alayhi sai ya ce ana khairu minhu, aini na fi shi ya Ubangiji. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, ka halice ni ni daga wuta, shi kuma wannan da kake cewa mishi sujada daga yin gobe ka halice shi ya Ubangiji. To shi ne kamar yadda ya gabata a darasin na jiya, na ce wannan jawabin na Iblis jawabi ne kulli daya, amma kuma yana dauke da sabo har nau'i uku. Sabo na farko shi ne Iblis ya saba wa umarnin Ubangiji shi. Sabo na biyu shi ne Iblis ya faɗi cewa wai shi ya fi wani daraja. To ganin bibi ko ka bisa wani, kaga wannan girman kai ne. Shi kuma girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam shi la yadkhulul jannata man qala fi qalbihi man kana fi qalbihi misqal dharratin min al-kibr. Duk wanda ya kasance a cikin zuciyar shi akwai ne ne na ƙwayar zarra na girman kai, to ba zai shiga aljanna ba. A umarni kuma na uku wanda Iblis ya saba shi ne fita daga cikin jama'a, ma'ana ya ware kanshi bai kasance daga cikin jam'in mala'ikun da suka sujada ga annabi Adam ba. To daga nan ne tunda ya yi waɗannan nau'o'in sabo har wajen guda uku ko huɗu ko fiye ma da haka, tunda ba mu waɗannan abubuwan da na ambata akwai kuma hasada a ciki. Wanda hasada ɗin nan yace zunubi mafi girma na farko wanda aka fara yi a sama kuma da aka fara yi a ƙasa. Domin wannan hasara ɗin ita ce zunubin farko da shi Iblis ya yi, wanda wannan hasara ita ta janyo shi zuwa ga yin girman kai. Wannan girman ba kuma shi ya kai shi ga furta wannan abin da ya furta ɗin, wannan kuma shi ya kai ga Ubangiji ya tsine mishi. Da Ubangiji ya tsine mishi, ba shi Iblis a wannan lokacin ya yi wata kururuwa saboda haushin an tsine mishi. Ya yi wata kururuwa, to amma maimakon ya nemi afuwa ya nemi tuba zuwa ga Ubangiji, inda Allah subhanahu wata'ala wato rahama shi ta gabaci azaba shi. Iblis bai nemi tuba ba, bai kuma yi nadamar abin da ya yi ba. Me ya hana shi yin nadama? Shi ne girman kai. Har yanzu idan mutum wato kwaɗayi ne ya kai shi zuwa ga aikata wani laifi, to ana kare zai tuba. Amma yin girman kai ne ya kai mutum zuwa ga aikata wani laifi, to zai wahala ya tuba. To da girman kan nan yana tare da shi ba zai bar shi ya tuba ba. Amma idan kwaɗayi ne, to kwaɗayi wannan dama ta face ta tabi Adam, muna da kwaɗayi. A kan ma annabi Adam kaga da ya ci da wannan ci kamar da za mu karanta nan gaba, kaga ya dawo ya tuba, kuma sai Allah ya yafe mishi. tamashi iblis da yake girman kai ne ya shiga aikata wannan laifin sai girman kai din ya kasa tuba maimakon ma ya tuba sai ya nemi wata alfarma wa zuwa shi ko ubangiji mai amsa addu'a ne mujibu du'a ne sai ka ba addu'a da shi cewa yayi aljanni ila yawm qiyamah ya ubangiji ina so ka jinkirta mu har zuwa ranar da za a tashi su ai mutane har zuwa ranar da za a tashi su daga kaburburu to ubangiji da yake yana da rashin sunansa al-mujibu mai amsa roƙon bayi ke ce innaka minal munziri na amsa maka kai kana da rashin wanda za a jinkirtawa amma sai dai wannan jinkirtawar shi iblis a shakkiyanci irin nashi yadda ya so shi ne ya rayu har zuwa lokacin da mutane baki ɗaya su za su mutu har zuwa sannan za a sake busa ƙawo mutane su tashi da cikin ƙaburburansu to sannan shi kuma har sannan yana nan da ransu har shi gina shi bai ɗanɗana mutuwa ba daga nan dama za a wuce zuwa wajen hisabi ko kuma a jinkirta masa har sai bayan an ƙare hisabi shi ke rufi tun da shi bai ɗanɗana mutuwa ba kuma ba za a yi mar hisabi shi ke nan ya wuce a aljanna aka yi su to amma ubangiji sai ya ce mishi na kamar munzari za a jinkirta maka ba da wajen ce ai zuwa lokacin na fatul kula zuwa lokacin da za a yi busar ƙaho na farko shine ila yawmin waqtil ma'ruf shine busar ƙaho na farko busar da dukkan mutane wanda raye yi din za zuwa wannan lokacin iblis zai kace yana da amma shi ma a lokacin nan za a karbe ran domin mala'ikan daukan rai sai ya karbe ran kowa da kowa wanda ke da doron sa dukkan jinsin bil adama da jinsin arjani a cikin halin shi kansa iblis kowa zai mutu a busar ƙaho na farko busar ƙaho na farko kai kowa zai gigice busar ƙaho na biyu kuma kowa zai mutu to daga nan sai sauran mala'iku su ma mala'ikan ɗaukar rai zai ɗau sai karɓe rayukansu to daga nan sai ubangiji ya tambaye shi ya kai malakul maut ya zuwa ne ne ya rinki sannan ne zai ci ya ubangiji sai bawanka ƙasƙantacci sannan zai faɗi sunan shi sunan nashi ne Azra'il da ake faɗa malamai sun yi saɓani a kai wasu sun ce sunan shi kenan sun ce a sunan shi malakul maut to shi kenan an ce a sannan ubangiji zai ce mishi to ba ni ranka to sai cire ransa da kansa ya miƙa zatin ubangiji kururuwar da zai yi da ƙarajin da zai yi a lokacin nan an ce da sauran halittu suna nan a raye wannan kururuwa ma ta yi ta sa kowa mai mutu to iblis la'anatullahi alaihi za a ji ka ta mishi ne har zuwa busar ƙaho na farko ƙala sannan sai ya ce bayan an mishi wannan alfarmar dafa bai nemi tuba ba fa sai ya ce fami ma a gawai ta yi ya ubangiji ina rantsuwa da girmanka saboda wannan halakar da ni da kai ba kuma saboda wannan ɓatar da ni da kai la'aqulan la musirada kal musirin wallahi ina tsaya musu ya su ƴaƴan adam yana tsaya musu akan tafarkinka madidici ai ala tariqil musil ilayka ai akan tafarkin nan wanda ke saduwa zuwa gare kaga babban makiyi a wani gun cewa yayi ya ubangiji idan da ka tsine mu saboda wannan kamar cikin suratul isra'i cewa yayi tunda ka tsine mu saboda wannan to da asali kana zubiyata illa qalila wallahi duk zuri'at sira ba ta da su an banda ƴan kaɗan da rashin su a nan kuma cewa yi la'udan nan lawan karatun musulmi wallahi sai na kari na daɗi na tana nan a kan tafarki ga madidici na nan na tsaya ina ji wasu kuma na ake yin launin bin aidihim wani karfe sannan zan zo musu min bin aidihim wato ta gabansu wannan ta gabansu ɗin ana nufin zai riƙa ƙawata wa mutane duniya har sai sun mance da lahirarsu kullum mutum zai zama baya tunanin me zai tare da saboda lahirar shi kullum kawai me zan samu in tara me zan samu in tara mutum baya tunanin abin da zai tara saboda lahirar shi abin da zai miƙa wa Allah domin ya zama kamar da Allah ya ce wa manzon da zai kullu ba kallon hasana wa yudaifu lahu wani zai nan nan kawo mutum to sai ya zanto mutane sun san za su mutu amma ba sa yin tanadi saboda ita ba mun karfi mu sannan kuma har ila yau zan tsaya musu a bayan su wani a bayan su din malaman tafsiri irin su sai na Abdullahi Abbas zaci yana nufin zai kawatawa mutane duniya su ci cewa kawai duniyar ta kai ce mata ba ta har ma su rika kokwantar hanya ma gwamnan mutu za a tashi ba na imani sannan zan tsaya musu a daman su shi ne wato zan shiga cikin lamarin addininsu in cuɗanya musu abubuwa za ka ga a cikin addinin an sanya wasu abubuwa na bid'o'i kuma an ba su muhimmancin da ya fi muhimmancin da aka ba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daga cikin tazyini na shishida wa an shama'iri musamman kuma zan tsaya musu a hagun din su wannan shine akan abin da ya shafi na tsakanin su da junan su ya jefa hasada ya jefa kiyayya ya jefa gaba da sauran kashi da sauran dai halaye irin na wani bil'adama dukkan an kulli jihad ai zan zo musu kowace ta kowace mafuskanta fa'amna'uhum an sulukihi kuma zan hana su daga bibiyar tafarkin kamar da shi dan Abdullah dan Abbas yace shedan bai faɗi cewa zan zai zo mana ta sama ba saboda me saboda ta sama rahamar ubangiji take sauka ga bayin su don bi sai ya datsi ya shiga tsakanin bawa da ubangiji shi ba wannan tsakani da ba a shiga shi ma ya sani shi yasa bai faɗi wannan dan ba haka nan bai faɗi ta ƙasa ba me yasa bai faɗi ta ƙasa ba saboda girman kansa saboda girman kansa ba zai dawai ya zo wa dan adam ta ƙasa ba saboda shi ya fi ƙarfin ya zo kana ya zo a cikin littafin Ash-Sheikh Wahid Abdulsalam Bari Wiqayatul Insan yake cewa shedan la'anatullahi alayhi ya zo wata rana wurin annabi Musa alayhi salam yace ya kai Musa ni bawa ne daga cikin bayin Ubangiji na saɓi Allah wannan kuskure ne na tabbata amma rahamar Ubangiji tana da yalwa in Ubangiji bai azabtar da ni ma ba babu abin da zai tauyu daga cikin mulkinsa haka nan dan ya azabtar da ni babu abin da zai ƙara a cikin mulkinsa tunda kai kana magana da Ubangiji kai tsaye ina neman alfarma a wurinka ka nema mun alfarma ka cewa Allah ya yafe mu Annabi Musa alayhi salam bayan ya gana da Ubangiji sai ce ya Ubangiji bawanka ya aiko ni Ubangiji ce ai ina tare da na ji duk abin da ya gaya Annabi Musa alayhi salam ya yi zaru'i ga Ubangiji ce Ubangiji in ka yafe mishi babu abin da zai rabu daga cikin mulkinka in ka azabtar da shi ma babu abin da zai wannan din zai ƙara maka a cikin mulkinka ya Allah ka yafe marmana sai Ubangiji ya ce ka gaya mishi zan yafe ma amma da sharri ba ɗaya zidar nan dai da ya yi wa annabi adam to ya je shi kabarin annabi adam yana wuri kaza ya je wa kabarin sujada a nan ne fa ya yi tsalle ya jire ya yi wani irin fushi ya ce tab ce ba zai yi ba ya ce ban mara sujada sanda yana da rai ba ma ban zana yanzu ya ce ba zai yi ba shikenan ya ƙi sai ya ce to amma annabi Musa tunda har ka nema min wannan alfarmar a wajen Ubangiji ni ma ya kamata in dan baka tukuici ya ce wani tukuici za ka bin ya ce a nasihohi ne guda uku zan maka ya ce abu na farko ka kula da ni yayin da kake cikin fushi yayin da ɗan adam yake cikin fushi ya ce ina zagawa ko ina a cikin jikin shi shi za a ga masu aljanu idan wani abu ya faru na ɓacin rai nan da nan sai aljanun su ya tashi an kana da mace mai aljanu ta maka laifi ka tsaya kana mata faɗa shi ke nan kawai daga ta birkice in fara ihu mu za a yi wa kaza mu za a yi wa kaza sun zo suna abin nan yayin da ɗan adam yake cikin fushi shedan ya ce to ina zagawa ko ina a cikin jikin shi ya ce na biyu kuma idan har kai niyyar yin wani alkhairi kamar sadaka kamar ziyara kamar wani aiki ne na alkhairi ko na taimako to maza ka yi shi kar ka yi jinkiri banda sai an jima banda sai gobe in dai kace sai an jima ko kace sai gobe yace to sai na shigo ciki in kai nufin zaka bada dubu ɗari sai in dawo da kai dubu goma in kai nufin naira dubu zaka bayar sai in dawo da kai naira ɗari ko ɗari biyar haka yake kuma wannan kowa ya san da wannan yace abu na uku kuma ka kula da ni yayin da kake banta da wata mace duk lokacin da dan adam yake banta da matar da ba tashi ba yace to nakan shigo cikin zuciyar shi ita ma an shiga cikin zuciyarta shi ina siffanta mishi ita yadda siffarta take ina kawata mar ita idanunsu duk muninta kuma haka nan ita ma kuma ina shiga cikin zuciyarta ina kawata mata shi duk muni shi to wannan ne yasa zaka ga guraren da ba musulunci bai yi karfi ba ko da ana musulunci in bai yi karfi ba kuma guraren da ya kasance da ba musulunci ake yi ba za ka ga zuna ta yawaita saboda wannan ka'idar mu yanzu da yadda kake da mutum ba zai yiwu kawai a matsayinka na mutum mai mutunci mai addini kawai shikenan kowa ya rika shigo maka gida ba ba zai yiwu na tabbata in dai mutum ne kai mai mutunci mai addini ba zai yiwu ka bari kawai kowa ya ga dama kawai ya shigo gidanka ba dole in mutum yana neman ka ya tsaya a kofar gida ya tura yaro a tura a kira mishi wani amma ba wai kawai mutum ya shigo ko a wanne yanayi ma matar da take ciki shigo ya danta ba kama kaga waɗanda ba mu ba mabiya wani addini wanda ba namu ba kaga su babu wannan tare da su kawai duk sanda kaga damar shiga wajen mutum kawai zaka shiga an ga dama zan ka je neman abokin da baka same shi ba ka samu matar shi a zaune akan benci sai ka zauna tare da ita akan benci kuna zaune in hira tai daɗi ta tsaka ma duka a cinyar kai ma in hira tai daɗi ka tsaka ma duka a cinyar ta in bal ake kallo kamar yadda abokin naka in tim ɗinku suka ci za ka kai mar rafa ka rungume shi saboda murnar an ci ƙwallo to in mata ta shirye ma duk haka ne to ya ka ga kwaba a nan to shi ba za ka ga duk waɗanda ba mu ba tun daga kan a ranar da muke tare da su a nan ƙasar kamar Arnon Kudu zuwa kan Turawa zinaci-zinaci a cikinsu ko dabbobi iyakaci kenan saboda haka su ire-iren wannan ɗin yana yawan faruwa a cikinsu har ma ya zama ba wani abin kunya ba ne don an gama ce da ciki ba ta da aure to haƙiƙa mu a al'ummar Hausa Fulani Allah ya mana baiwa tun kafin zuwa musulunci muna da wasu al'adu na kunya da girmamawa da kuma keɓancewa wanda kuma zuwa musulunci sai ƙara ƙarfafar su saboda haka ala ayyi halin kuma kada mu kokari mu ga dawowa a cikin sati muna ba wa shedan dama muna yin cuɗanya da mata irin abin da yanzu ɗan boko suke dawo da shi suke neman su dawo da shi da abin da ɗan dirama ke yi duk wannan kada ya zama to mutum a matsayin ka na musulmi ya zama to daga irin waɗannan guraren za ka ɗaukar addini to akwai addu'o'i waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sahabbai kuma sun ruwaito domin neman kariya daga sharrin shedan tunda shedan ya riga ya rantsi ya ce zai zo ɗan adam ta gabansa da ta bayansa da ko ta ina ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. إن أتى يا أبنجي استر عوراتي كرفع من أسيرنا وآمر روعاتي كما كأمن تدني لذلك الزور واحفظني من بين يدي ومن خلفي كي أعين تقبانا لتبايانا وعن يميني وعن شمالي كما كأريني تجيبا هبونا تجيبا دامانا ومن فوق يقول لك تريني تسمعنا وأقول من أدمى تبعنا أبتال من تاتي كما أن روبانك دامر سنجر من ذاتك فتريني كدع كاين لني تكسعنا وأن الأدواء الشيطان صلى الله عليه وسلم وشي سيرنا بلا لهم أمر ريشي أن صلى الله عليه وسلم بايا بروف أن الأدواء سافي على مريشي فلاك هذا ما تدلي مقرين كان مسلمي يرى إرمى أن الأدواء إنما زال صلى الله عليه وسلم idan to aiya kuma ana yi kuma cewa la'udanna lahum siradakal mustaqim dinnan da ya fada to a wani gun cewa yayi na ugu yannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin da kansa yace illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai dai bayin ka wadanda suke masu ikhlas ba shi kenan yana daga cikin hanyoyin samun tsira daga sharrin iblis mutum ya zama mai ikhlas amma in ba haka ba wato kusan a kowanne abu iblis ya shigo maka ya daga cikin tazyinin iblis ko dai ya kawata maka mummunan aiki ka rika yin shi a matsayin tamkar aikin lada ko kuma ya shigo maka da bid'a a cikin ibadarka kana yin bid'a kana ganin tamkar wani abu kake na neman kusanci da Allah kana yin bid'a kuma ka maida yin tamkar addini musamman ma kullum ina yawan faɗa abubuwan da ake yi a lokutan aure din nan yana daga cikin abubuwan da ya wajabta gaskiya a gyara su ƙwarai da gaske yana daga cikin kuma tazyinin iblis wato jinkirin tuba kana aikata wani abu wanda kai ka san ba daidai bane amma kuma ka kasa tuba daga wannan abu duk wannan yana daga cikin tazyini na shi iblis iblis yace wa radajul aktharu shakirin ya ubangiji ba za ka same su mafiya yawan su zamto masu godiya gare ka wato ba za su zamto mu'mini ba kana sai ubangiji ya ce mishi ukhruj minha fata daga gare ta na
فقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاتلهما إني لكما لمن الناصحين
ubangiji sai ya ce mishi ukhruj minha fa daga gare ta mazquman ai abin sawa laifi kuma abin yi wa azaba madhuran mubidan wato manisanci arun kuma sai mishi ukhruj minha fa inna karaji ta daga gare ta lalle kai inanne ne wato manisanci ne daga samun rahama daga ubangiji to kururuwar da shi dan yayi wato iblis an ce kururuwa ce wacce bai taɓa yin irinta ba yana da kururuwa da ya yi guda uku ko hudu waɗanda tun da yake bai taɓa yin irinsu ba kururuwa ta farko ita ce wannan ɗin ranar da aka tsine shi kururuwa ta biyu ran da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka al-Imam Ibn Kathir ya faɗa a cikin littafin shi al-Bidaya wa Nihaya a cikin juzu'i na hudu shafi na 398 ne sai kuma kururuwa ta uku ranar da aka saukar da suratul fatiha iblis ya yi kuka saboda ganin falalar da ubangiji ya zuba a cikin suratul fatiha da kuma waraka ga ayyan adam ubangiji ya ce laman tabi aka minhum ina rantsuwa wallahi duk wanda ya bi ka daga cikin su aiminan nas daga cikin mutane la'amla anna jahannama minkum wallahi lalle sai na cika wutar jahannama minkum da ku din nan da kai da su kenan ajma'ina baki daya ai minka bi zurriyatika ai da kai da kuma zuri'arka wa minan nas da kuma mutane wato duk wanda ya zanto ya bi ka daga cikin su to zan cika wutar jahannama da kai da su baki daya an ce kowanne dan wuta kafin a sanya shi a cikin wutar sai an girmama halitta shi ma'ana sai an kura shi ya zama kafu haƙorin dan wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai girman dutsen kuru a to a yar wannan halittar ta kai mala'ika zai daka ai ba wani abin da zai daka a wannan dai a wannan dai yar halittar da kun girgil me yawan saban nan ai ba abin da zai daka kuma wannan siffar ta ga sai yanzu ai siffar Muhammadu ce ai Allah bai maka azaba a wannan siffar ai yan wuta mabiya yawan su wasu za a mai da su tamkar siffar alade wasu tamkar jakuna wasu kuma tamkar siffar kare wasu kuma ga su dai haka za a yi gayyara halittar ta su amma wannan siffar taka ai Muhammadu ce kai tsaye kanka mimun ne kai ruku aka hada da dama kanka zai ba da hasabi haka nan idan kai sujada nan ma wani mimun din idan ka zauna zama ta yi a salla nan kuma dalu ne Muhammadu ke an ga kallon kuma dan adam a yadda yake ma a haka kanshi mimun kirjin shi da hannayen shi ha'u cikin shi wani mimun din kafafun su kuma dalu kaga Muhammadu ya fito ai ba da wannan siffar za a yi wa zamun ta azaba sai an canza shi a wani gun kuma Allah sai da ya nuna ce la amla anna jahannama min al jinnati wan nas ajma'in ashe ita wuta an yi ta ne kawai domin mutane da aljanna banda dabbobi su dabbobi ba za su ga wuta ba bayan Allah ya musu sabicin zai gaba ɗayan su kunu turaba ku zamto ƙasa sai zamto ƙasa ba ki je haka nan ƙwari da sauran su daga cikin dabbobin kuma akwai waɗanda za su ci aljanna misali kamar wasu na faɗa hada tururuwar Annabi Sulaiman alaihissalam, kamar alhudhud na Annabi Sulaiman alaihissalam, kamar buraqar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma wasu abubuwan da yawa. Wasu na faɗa har kurciyar da ta yi gidan nan akan saƙar gina gizo na wasu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira, dabbobin da sun kai wajen guda bakwai ko takwas, da karan ashabul kahfi fa, wanda shi ma kaga ana musu tashi wajen raƙuwa da bayin Allah na gari. Tunda da lokacin za a bace za a ce kalbuhum, karansu ga shi sau da raƙuwa da bayin Allah salihai har alƙiyama da tashi, ana karanta sunan shi a cikin Qur'ani, kuma ana samun lada. Irin ladan da za ka samu kace alhamdu, ko kace alif lam mim, da irin wannan adadin ladan kuma za ka samu kace kalbuhum din. Bisa ka'idar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa kowane harafi lada goma. Ubangiji ya ce, wa ya Adam, ya kai Annabi Adam, uskun anta wa zawjikal janna, ka zauna da kai da matarka a cikin aljanna, fa kula min hajjitumā, ku ci daga duk abin da kuka so, ku ci ta duk yadda kuka so, wala taqrabu hadhihi, amma kada ku bi nan ku kusanci wannan bishiyar. An ce bishiyar alkama ce, wasu sun ce inabi ne, wasu kuma sun ce ɓaure ne, wato tin, wasu kuma sun faɗi wani abin daban. Fata kuna mina walimin, ai idan kuka ci daga gare ta za ku zama daga cikin waɗanda suka zalunci kawunansu. Malaman tafsiri kamar al-Imam Sawi ya ce, ita ana na Hawwa'u, matar Annabi Adam alayhi salam, an kira da suna Hawwa'u ne sun mayar da zalika da ana khuliqat min hayy, an kira da suna Hawwa'u ne saboda an zalunce ta daga hayy da rayayyi. Annabi Adam alayhi salam ya kasance yana tafiya a cikin aljanna shi kadai, yana yawace-yawace a cikin aljanna shi kadai, da duk kewa ta kama shi, da yake shi ina dai ba shi kadai ba ne, shi ne a lokacin da Allah ya dora masa bacci, ya kwanta yana wannan baccin da Allah ya ciri kashin haƙarƙarinsa na gefen hagu sama da zuciyar shi kaɗan na can sama, da ya aka ciri wannan aka halicci Nana Hawwa'u alaihi salam. Yayin da ya farka, kamar yadda Imam Sawi ya fara, yayin da ya farka wato sai ya ganta, shi kenan sai ya miƙa hannu zuwa gare ta, sai mala'iku sun ce mishi, ya Adamu, ta so a bi mahara har sai ka bada sadaqinta. Ya ce, to menene sadaqinta? Sai suka ce mishi, ka yi salati guda uku bisa masoyin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ma bai riga ya zo ba, amma ruhi yana aiki. Wata kila wani zai ce, inna shartal mahari an yakuna mutamawwila, ai yana da shi sharadin sadaki ya zanto wani abu ne na dukiya, wa hadha laysa bi mutamawwil, kuma wannan ba abu ne na dukiya ba. Ujibatu, za a amsa da cewa, bi anna hadha shartu min shart Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai wannan sharadin cewa sadaki wajibi ne zan so wani abu ne da za a yi amfanuwa da shi, wani abu ne kamar na dukiya, sharadi ne da ya shafi shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma baya da shi shari'ar shi Annabi Adam alaihi salam. Sannan har ila yau kuma, ai wanda ya bada umarnin ai Allah ne subhanahu wataala, wanda yana da damar yi kowace irin hukunci akan bayinsa kuma babu bibiyar hukuncinsa. Har ila yau kuma yana daga cikin kafa'is na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana iya yin aure ko da ba su da rai. Da Ubangiji ya ce shi, wa ma'atul mu'mina tallimu wa habat nafsaha lin nabiyyi narada nabiyyu wa yastakira qala sallaka min dunu, yana iya yin aure ko da ba su da rai. Inda ko ya zanto shine wasuda a wannan auren sallallahu alaihi wasallam, to shi kenan za a kidaya wannan auren ka Allah ko wal aqil wa ma tawaccala shi ya daura masa auren. Ya kasancewa da yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ishara ne ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wasatul uzma tsakanin Allah da bayinsa, kuma shine wasatul uzma a cikin kowace irin ni'ima wacce za ta sadu da kowanne mutum, hatta mahaifin mu baki da Annabi Adam alaihi salam. Haka Imam Sawi ya faɗa, Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci cewa su zauna a cikin aljanna. Wasu suka ce a'a dama ai a cikin aljanna suke, wasu kuma suka ce a'a da a wajen aljanna ne, amma bayan kuma an halarci na Hawwa'u ya fahimta da su shiga aljanna tare, to kowanne ya ga bala ne diddidi ne. To Annabi Adam alaihi salam na Hawwa'u an shiga su aljanna duka zaman da suka yi kamar daga bayan la'asar ne zuwa kamar faduwar rana duka da zaman dan ba su suka bar shekara 100 ba ko shekara 120 maka a cikin aljanna shine kamar daga irin bayan la'asar ta zuwa faduwar rana kai mana duk wanda ya shiga aljanna ya more kowanne wani da ya bar shekara 500 yanzu duniya wannan duk abin ba da ake ta faɗa na kisar anar wadar na wuta wuta ai abin ya ba ka wai ai dan wuta ai ana nan ma ya ce wai haka ma a wuta ai wuta abin ya ba ka wai ai wuta wato dan wuta da za a ce mishi za a je duniya a riga ɗaukar kowace shekara ɗaya a ɗauki ƙwayar ɗakuwa ƙwaya ɗaya dan wuta murna zai a ce adadin zaman da zai yi a wuta adadin dakon kwanan duniya ne ko shekara a dauki dakuwa baya da to sai ya ji wani farin ciki a ransa cewa ya san diddadewa ne a ranar ai wannan alkiyama ma kadai dan mutum zai gan shi ne tamkar shekara 50 fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana wai ai wannan ai ubangiji ce labisi ne fiha a haqaban za su zauna ne a cikin wata hukubu da yawa kowane hukumu ɗaya kuwa shekaru 10,000,000 da kuma a haƙaban za su zama labisi na fiya a haƙaban ai kai wanda ya shiga wuta ina rabbara da kan mantur ke da nada faɗa da faita duk wanda ubangiji ta jashi a wuta to wallahi ya ga mulakanta ai kan Allah ka kiyaye mu daga wuta Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna to duk wannan zaman da kakanmu Annabi Adam alaihi salam yayi a cikin aljanna tsakanin kamar daga bayan la'asar shi kansa ma halitta ta shi ma duka da yamma ne aka halicce shi a ƙarshen halitta aka halicce shi da yamma ranar juma'a aka halicce shi irin da yamma can din nan lis da kuma daga shigar shi aljanna da duk a ranar aka da fito da shi din duka a ranar aka ubangiji ya ce ya Adamu kun anta ka zauna ya kai Adamu wazorin aljanna da matar ka ku zauna a cikin gidan aljanna fa kula min hasi to ku ci daga dukkan abin da kuka so wala ta karba hasi shigarta amma kada ku kusanci wannan bishiyar bil akli minha da ci daga gare ta to yadda na faɗa a baya wasu sun ce arkama ce shine abin da ya fi kusa wasu sun ce inabi wasu sun ce gaudi ne ko abin nan tin fa da kuna min zalimin sai ku barantana ku kusanci daga cikin waɗanda suka zalunci kansu wasu wasu nomar shidanu sai shidan la'anatullahi alaihi wato iblis ya je yi musu waswasi to wannan waswasin Allah ya ce liyubdiya lahuma domin ya bayyanar musu ma wuriya anhuma abinda aka koyi daga gare su min sau'ati ma na daga karecin su malamai sun saɓani a game da wannan waswasin wani suka ce to ai shi annabi adam alaihi salam annabi ne idan kuma zukatan annabawa haramun ne ga shaidan ya iya shigar da wani waswasi zuwa nan din to menene ne ya faru sai suka ce a ai ta wajen na Hawwa ya biyo ba kai da ya samu annabi Adam din ba ta wajen na Hawwa ya biyo inda ita kuma ba masumiya ba ce annabi Adam din ne masumi wasu kuma suka ce a to an riga an kore shi daga aljanna kuma to kuma ta yaya ya samu ya shigo har ya musu waswasi wasu ka ce a ai daga waje ya tsaya yana daga waje yake musu waswasi saboda karfin da Allah subhanahu wataala ya bashi akan yin wannan wasu mun ce a ai macijiya ya samu ya sanya mata waswasi idan kuma sai ta gaya wannan na Hawwa idan kuma sai ta aiwatar da abin da yake so a aiwatar wasu mun ce a shiga yayi cikin macijiyar da ya shiga cikin macijiyar daga irin ikon da Allah ya ba wasu shaidanu suna iya shiga cikin wata halittar sai su yi magana tamkar wannan halittar da yake yi kamar yadda yanzu muka gani za ka ga shaidani ya shiga cikin mace za ka ana magana da shi yana zagi yana cin mutunci yana faɗar miyagun abubuwa a jikin mace ko a jikin namiji wanda ya riga ya shiga cikinsu to irin wannan ya yi wa macijiyar sannan da haka ya shigo cikin aljannar a lokacin nan an ce macijiyar da ƙafafunta da komai take yawo an ce maciji yana daga cikin halittu mafiya kyawun halitta kyawun jiki wannan abin da ya yi ne sai Allah ya tsine mishi saboda wannan damar da ya ba wa Iblis ya shigo ta jikin shi shi ne sai Allah ya tsine mishi aka cire ƙafafun shi ne sai ya koma haka yana tafiya akan cikin shi yayin da yazo yi musu waswasu sai ya ce musu wa qara sai ya ce musu ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin ai ubangijin ku bai hana ku ba daga kuci daga wannan bishiyar sai dai dan kin kar ku zanto malikaini wato kar ku zanto tankar wasu masu mulki ko kuma malakaini kar ku zanto tankar wasu mala'iku ana karantawa da malikaini ana karantawa kuma malakaini aw da kuna min al-khalidin ko kuma kada ku zanto daga cikin masu dawwama a wani gun kuma ce musu yayi haladullu kuma ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla shin bana nan san da kuma zuwa ga wata bishiya wacce in an ci ta ake dawwama kuma a samu mulki wanda baya karewa ai wannan lazimi ne da cin wannan bishiyar wa qasama wa ma sai kuma ya rike musu rantsuwa ya rike musu rantsuwa to su kuma ka san duk wani mutumin kirki in kai musu rantsuwa ka gama da shi yadda shi ya san ba zai iya yin rantsuwa a ƙarya ba to gani yake kai din ma ba za ka iya yin rantsuwa da girman Allah a ƙarya ba saboda haka rantsuwa ya rike musu yana cewa inni lakum ala minan nasihi ni wallahi laminan nasihi ina daga cikin masu yin nasiha lakum ala zuwa gare ku wato yana gaya musu yana yin rantsuwa to har dai suka ci a fadar lawo ma bi gururi wato sai ya biyo ne ta hanyar nana Hawwa'u alaihi salam ya mata magana kai tsaye ya mata wannan waswasan ita kuma sai ta gaya wa annabi Adamu alaihi salam to har suka dantsana da bishiyar Muhammad ibn Qais ne ya ce na dawo rabbu ya Adam ubangijin shi ya kira shi ya kai Adam lima akalta minha dan me ka ci daga wannan bishiyar wa qarna haidu alhali kuma na riga na hana ka qala sai annabi Adamu ya ce at'amatni Hawwa'u ai Hawwa'u sai ta ciyar da ya ubangiji dan sai ubangiji ya ce wa nana Hawwa'u dan me kika ce da shi kare sai nace amarni alhayya macijiya ce ta umarce ni ya ubangiji sai ubangiji ya ce macijiyar me yasa kika umarce ta ta saba mu sai macijiyar ta ce amarni iblis ai iblis ne ya umarce ni sai ubangiji ya ce ya amma anta ya Hawwa'u amma ke ya Hawwa'u to lalle ne zan rika sanya ki jini a kowanne wata da ke da zuri'arki kamar yadda kika sanya wannan bishiyar ta yi jini da kika kalli ta domin suka kalli da ta kalli yar bishiyar sai da bishiyar ta yi jini a jikinta shi ne ita mana na Hawwa'u da ke da zuri'arta wato mata kenan daga jinsin banu adam suke yin jini a kowanne wata wa amma anta ya hayya amma ke maciji'a ubangiji ya ce to zan yanki rijilanki da ƙafafuwanki fatamshina ala wajhi zaki kayan tafiya ne akan fuskar ki wala yushdakhanna ra'su kuma lalle za a rika kwankwatsewa kanki kullum man da kike duk wanda ya hada da ki in ya tashi kashe ki kanki zai fara kwankwatsewa ina za ga yanzu da ka kashe mace ji a ce a da tsaye kan kwankwatse kan akar magana yake da shi ko a ce ai kamar ai an kashe mace ji ne ba sare kan ba ashe abun yana da asali ubangiji ne ya tsine mata akan haka cewa duk wanda ya haɗa ita to kanta zai fara sarewa wa amma anta ya iblis kai ko ya iblis fa mal'unun kai dama tsinanni ne haka ubangiji ya gaya mishi to ma'anar sunan shi shaitanun din nan an ce daga kalmar shaɗa ne ma'ana intaraka wato konanni ya ƙone wasu kuma suna ce daga shaƙanin wato daga bu'ud wato nisanta manisanci daga rahamar ubangiji shine ma'anar shaitan to da aka karka yadda wani rika ce muku shedani da alama ta samari ana ce ah wani ai shedani ne saboda rigimar shi karka yadda aka ce muku shedani to shikenan shedan fadallahu ma bi gurur ai sai ya kawar da su daga wannan masaukin nasu na aljanna bi gururin ta hanyar rubi minu daga gare shi fana ma za ka shigar ta yayin da suka dandana wannan bishiya ai a kalamin ha ai suka ci daga gare ta an ce ba ci suka yi irin ci na koshi ba dandana suka yi haka a bakin su baradlo ma sau ato ma sai wato al'aurorin su da tsare shi sai ya bayyana gare su ai zahara li kullin minhuma qublahu wa qubla al-akhar ai kowane daga cikin su sai ya tashi al'aurar kuma ya al'aurar dan uwan shi wadu burahu sannan kuma yake ganin har dubura dan uwan shi to an kira ainihin tsare shi da suna sau'a ku ya nan ki shafau ya su'u sahibahu domin yayi tsare shi yana munana ma'abocinsa wannan ne yasa ake kira da sau'a wato muni wa da fi ra'ayi sifani alaihi ma min warqil janna da suka tafi wato suna kokarin lika ganyayyaki na aljanna a jikinsu suna lallikawa a jikinsu haka ba sun ce ganyen bishiyar tin ne su garga yaga suna suturcewa a aurorinsu da wannan wana dahuma rabbuhuma sai ubangijinsu ya yi kiransu alaman ha kuma an tilkuma shidara shin ban hane ku ba daga cin wannan bishiyar wa kulla kuma inna shaytana lakum aduwwun mubin kuma shin ban gaya muku ba cewa shaytan aduwwun mubinun lakum abokin gaba ne mai bayyanar da gaba lakum ya zuwa gare ku an ce annabi adam alayhi salam ya shiga mutkar da dama lokacin da ubangiji yake gaya mashi wannan maganar annabi adam alayhi salam sai ya fita a guje zai fita daga cikin aljanna a guje yana kokarin tamkar zai buya shi ba ubangiji ba a koye mishi an ce sai wata bishiya daga cikin bishiyoyin aljanna kamar yadda ibnu kasir ya faɗa a cikin kisasul anbiya yace sai wata bishiya daga cikin bishiyoyin aljanna ta rike gashin kansa ya zama ba dama ya tafi duk sai ubangiji ya ce mishi ya adam a firaru minni ya adam gudu kuke ne daga gare ni sai ce bar haya umminka ya rab yace kunyar ka kake ji ya ubangiji kai Allahu akbar tashin hankali ya isa a ce makiyinka ya ci nasarar kokarin raba ka da masoyinka a tashin hankali ya isa ko yanzu ka kwatanta a ce wannan makiyinka ne duk gari duk duniya baka da makiyin da ya fi shi wannan kuma masoyinka ne duk duniya baka da masoyin da ya fi shi ina ba da misalin ne ba wallahi al-masalul a'la ina ba da misalin ne kamar mu a yan adam a ce kana da wani ubangida masoyinka yana son ka fiye da yadda yake son dan cikinsa a ce ko kuma ba shi ma da ɗa kawai dai yana son ka ne so na haƙiƙa fiye da irin son da uba ke wa ɗa ya gina gida dab da shi ya ajiye ka a cikin da iyalanka da komai a ce an samu wata rana wacce kuma wani maƙiyinka kuma maƙiyin ubangidan naka ya zo ya ruɗe ka kuma ka biye mar kai wani abin da ya yi kama da laifi wanda ya janyo har ubangidan nan naka ya ce to wane da ba kayan ga ka bar min gida kuma baka da wani wurin da zaka je wanda ya fi nan din to ya zaka je tashin hankalin ya isa to annabi adam alayhi salam kakanmu tashin hankalin da ya ji game da wannan abin da ya faru ya nannanta haka ya fi haka domin an ce sai da ya yi shekaru masu yawa babu abin da yake yi in banda kuka kuka kawai yake yi kuka kawai yake yi yinka ya samu nasara a kanka ai ko iya wannan ma ko da ba a kore ka ba maƙiyi ma ya samu ɗan wata nasara ko mai ƙanƙanta ta a kanka wannan abin tashin hankali ne to annabi adam alayhi salam bayan ya yi shekaru masu yawa yana wannan kukan to daga nan kuma sai ya nemi wato komawa zuwa ga halar ubangijinsa saboda bambancin laifin shi da na Ibnu Isma'il ibn shi laifinsa kwaɗayi ne an halatta maka cin abu sama da guda dubu amma kuma ga ƙwaya ɗaya aka ce a banda wannan sai kuma ka ji yana daga cikin ɗabi'ar mu ƴaƴan shi yanzu za ka ajiye yaro ka ajiye nama da komai da ka ajiye nama tirai-tirai a ɗaki sai ka ɗan rufe wani abu wanda bai kai naman ma daɗi ba ka rufe shi a irin wata roba ka ce amma kar yadda ya taɓa ma wannan kana tabbatar maka da cewa an ka tafi awa ɗaya ta yi yawa in ka dawo sai ka samu ya taɓa ko mai ta abu sai ya buɗe ya ga me ya ci in ya ga abin bai mishi wani shi kenan sai ya ƙare shi amma in ya ga wani abu ne da bai san shi ba ko bai san ya daɗin shi yake ba sai ya ɗan taɓa dabi'ar mace saboda haka annabi adam alayhi salam sai nemi tuba zuwa ga ubangijinsa to akwai kauli daban-daban amma annan ne ayar alqur'ani amma da tace da shi annabi adam din da matar shi nan hawa uciwa suka yi rabbana ya ubangijinmu zalanna anfusana min zalanci kawunanmu ta hanyar aikata abinda ka hane mu wa in lam taghfirna wa tarhamna ya ubangiji idan har baka yafe mana kuma ka ji kanmu ba lanakunanna min al-khasirin wallahi lalle zamu kasance daga cikin wadanda suka yi hasara amma akwai hadisi kuma wanda Abdul Razzaq ya rawaito shi ta hanyar Ma'amar shi kuma Ma'amar na jin daga sirna Abdullahi ibn Umar shi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayin da annabi Adam alaihi salam ya ci daga wannan bishiyar sai ya ce ya ubangiji ka yafe min dan albarkacin annabi Muhammad sai ubangiji ya ce mishi ya Adamu ya aka yi kasan shi alhali ban riga na fidda jikin shi ba sai ce ya ubangiji da yayin da ka zauna da ni a gidan aljanna babu wani kyauri ko wani ko wata kujera ko wani abin zuba abinci ko wata ganyen bishiya da na duba ba ce a jikin sai na ga an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan kuma yayin da ka halicce ni ka busa min rai daga ruhinka ina daga kaina a jikin al'arshi sai na ga an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah na tabbata kuma ba za ka hada sunanka da na wani ba a waje guda ba sai ya zamto mafi soyuwar halittu zuwa gare ka sai ubangiji ya ce mishi sadaqta ya adam kai gaskiya ya kai adam ai ba dan annabi muhammad ba da ban halice ka hadisi yana nan a cikin juz'ul mafqud na al-musannaf na abdur razzaq to ina ganin insha Allah saboda yin guri da lokaci anan zamu dakata da fatan annabi makaranta dini Allah ta mamu da shi mun ga kuskure Allah ka yafe mana Allah ka musu dukkan lamuran zahiri da batini Allah ta ba mu alkhair da kici wannan wata na Ramadan Allah ka da mu dukkan alkhair da kici da bayin ka da shi a wannan wata dukkan kurakuran kuma Allah ka yafe mana Allah ka sanya shi bayin ka wanda kake yafe musu a gidan ta zuwa wannan wata kan sunna wa alaikum assalam Allah ta rawa
tambayar da ake shi ne ya ake neman aure a cikin musulunci tambayar farko shi ya ake neman aure a cikin musulunci ko tambayar ta shi ta babba shi ta kai akalla a yi daksa ta awa ɗaya da rabi ko awa biyu a kanta to amma da a takaice neman aure a musulunci shi ne kana iya ka tura wata mata mai hankali mai addini ta zama maka kana iya kuma ka tura ko da mahaifiyar ka ce ta cika zama ma idan aka gano maka matar da kake ganin ta yi abu na farko shi ne sai ka je ka nemi izinin iyayenta in ka nemi izinin iyayenta da yake a aure an yadda a shigo da al'ada wacce ba ta saba wa addini ba abin da ya shafi aure in ka nemi izinin iyayenta suka yarda maka to an yadda kuma za ka yi tsayawa da ita ba ma ba irin tsayawa da ita tawarin da suke yi iya hira sai a yi shekara biyu shekara uku kullum sai ya zo ya girbe ta ba irin wannan ba ka zo dai ka ganta ka ɗan tattauna har dai ka fahimce ta kamata ka fahimce ka daga nan shi kenan kuma sai maganar sadaki an yi sadaki ka biya shi kenan sai maganar ɗaura abu shi kuma wannan duka a musulunci ba sadakin akan yi shi sadaki ne gwargwadon darajar yarinyar idan yarinyar da ta yi karatu ta iya kuma sana'a to sadakin ta yakan fi na wacce ba ta yi karatu ba ko kuma ba ta iya wata sana'a ba saboda amfanuwar da shi mijin zai iya samu daga gare ta bayan ya aure ta kuma a kallon sadaki bisa mazhabin malikiya shi ne rubu dinar din nan kuma yana kaiwa sama daga 27,000 zuwa 29,000 zuwa dab da 30,000 don haka an ba da 30,000 ya yi kuma irin abubuwan da kuke yi yanzu a al'adance wasu abubuwan suna da kyau in an kalli su wasu abubuwan kuma munin su ya kai yadda ya kai domin yana janyowa barna kala kala da yawa da shi abubuwan da ke janyowa barna a nau'in neman auren mu na yanzu wani doguwar hirar da ake yi kamar saurayi balagagge ƙato ya rika zuwa kofar gidanka yana kiran yarinyarka yarka ya dauke da sabuwar wata unguwar a je wajen an tafi hirar ko gidan wata ƙawarta ko kuma ma wani lokacin su tafi har gidan shi ko ɗakin shi
a ji wa an tafi hira to wannan abu gaskiya haramun ba kuma su zauna daga shi sai ita kadai wannan duka haramun mu sannan muna yara kanana muka ga idan saurayi zo gun ya yi mu mata akan ce to wani tafka ji karaka kana karami din baka san duk abin da suke faɗa kai baka sani ba amma dai za a ce maka ka zauna a wajen kana nan a tsike su kuma a sanin ba a zama gaka gata ba a yin wannan zaman zaka sauran yana daga can idan masana daga can kai kuma kaninta kana tsakiya kannanta ɗaya ko biyu kuna tsakiya amma yanzu sai ka ga wai ga jikinta ga nashi tana manni da juna kuma wai a haka sai ga hijabin ta har ƙasa ko me amfanin hijabin ku kin zauna daga ke da saurayi jikinki a jikin shi ko sannan hijabin ki har ƙasa me amfanin hijabi ai mafi girman hijabi shine nisantar sa wannan da ma hijabi kuma kin sawo turare da sauransu turare yana daga abin da yake motsa sha'awa to da kana ayi halin da ire iren waɗannan abubuwan da kuma zurfafawa da ake yi wajen akwati din nan daga wai abokinka yayi akwati bakwai kai ma sai kai an yi wa yayata ko kanmata ko kawarta akwati biyar ita ma sai an yi mata to ire iren wannan ya janyo fasadi mai yawa a tsakanin samarin da yan matan Allah ya kiyaye wallahi na'am mai
tambaya ta gaba Allah ne ya rahama
da
menene
hukuncin share gurin masallaci kuma hukunci idan za a yi tsira a kan share wani tsira a kan gurin menene hukuncin hukuncin wannan wannan makruhi ne gaskiya makruhi ne wallahi wallahi ita fara
da shi shine
yana nufin cin abinci haka na yau da kullum cin abinci wannan na yau da kullum to me za a ce maka to ka ƙi ci mana ka mutu ba ya da hukunci ka ƙi ci ka mutu shi kenan kawai idan kuma abincin sahur ne ko na buɗe baki yake niri to wannan kafa sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasahhuru fi sahur fa inna fi sahuri barakatu dama akwai albarka a cikin abincin sahur ko ba komai a ce ka ci abinci tun kafin wayewar gari har yanzu nan da dan sauran koshin shi a jikinka ai kai ma ka san akwai albarka a ciki in haka kurin ne yanzu a ce daga sabi daga karya sabi a ce kai har yanzu nan baka ci komai ba da yanzu ka fara ganin mutum ɗaya ka ganshi ya rabu gida uku amma saboda albarkar da ke cikin sahur din kaga yanzu da shi kana ganin kuma yanzu na aka ɗauki littafi daga gabana ina ganin bakin shi ras saboda albarkar da ke cikin abincin sahur shi yasa babu dabara ga mutumin da zai ƙi yin sahur akwai lada na musamman da Allah yake bayarwa ga masu cin abincin sahur kuma lokaci ne na addu'a bayan ka ci abincin kar ka koma bacci ka zauna ka yi addu'a Allah yana amsar addu'a a daidai wannan lokaci wallahu a'lam. Allah ya tsawana a yi wannan addu'a.